sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub muke rine tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 5 ga watan Yulin shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai.
Baba Amurka da Rasha na tattaunawa akan yuwar sake musayar fursunoni da ta yiwu cikin hadda dan jaridar Wall Street Journal Evan Gashkovich dake tsara a gidan yara a birnin Moscow da kuma wani dan Rasha dake tsara a nan Amurka. Wata ƴar jaridar Rasha mai binciken kwakwaf na can kwance a asibiti bayan da wasu mahara dauke da makamai suka lakada mata duka. Sojojin Isra'ila sun janye daga sansanin ƴan gudun hijirar dake yamma da kogin Jordan a jiya Talata bayan gudanar da wani bincike akan mambobin kungiyoyin mayakan Falastinawa.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wasu ƴan bandiga sun kai hari a fadar sarkin Mina har da harbe wasu dogare guda biyu.
Abu ne ba taba samun faruwan hakan ba kuma sabon abu ne dole kuma ya zamanto da tashin hankali gwamnati ko kuma masarauta an riga an tashi tsaye domin kiyaye faruwan haka.
Haka zalika za ku ji cewa an kammala wani taron taimakawa bakin haure da ke bin barauniyar hanya zuwa nahiyar Turai a jamhuriyar Niger.
Sun so samu ne a soke ta a dauki doka wanda yake kasashen Afirka gaba daya suna shiga suna fita suna zuwa kuma inda suke so a lokacin da suke so kuma su dawo a lokacin da suke so.
Gwamnatin kasar Ghana ta inganta gidan tarihi da aka ajiye gawar Dr. Nkrumah domin bunkasa tattalin arzikin kasar ta hanyar yawon bude ido. Kamar kowace safiyar Laraba yau ma muna tafe da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Amurka da Rasha na tattaunawa akan yiwuwar sake musayar fursunoni da ta yiwu ciki har da dan jaridar Wall Street Journal Evan Gashkovich dake tsara a gidan yara a birnin Moscow akan zargin leken asiri wanda ya musanta da kuma wani dan Rasha dake tsara a nan Amurka bisa zargin laifukan kutsen yanar gizo a cewar Kremlin. Mai magana da yawun fada Kremlin Dmitry Peskov ya fadawa manema labarai cewa jama'an Rasha da na Amurka sun tattauna akan batun musayar fursunonin da ta yiwu ya hada da Gashkovich da Vladimir Donaev wanda aka ta soke yarshi daga Koriya ta Kudu zuwa Amurka ake kuma tsare da shi a jihar Ohio. A ranar Litinin Amurka ta ba Donaev damar shiga ofishin jakadanci a karan farko tun bayan da aka kama shi a shekarar 2021. Yayin da Len Tracy jakadiyar Amurka a Moscow ta ziyarci Gashkovich a karo na biyu tun bayan da aka kama shi a ƙarshen watan Maris. Wata ƴar jaridar Rasha mai binciken kwakwaf da ta samu lambar yabo tana can kwance a asibiti bayan da wasu mahara dauke da makamai suka lakada mata duka a lokacin da ta kai ziyara Chechnya a cewar kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama da kuma kafar yada labaranta. Harin ya faru ne da sanyin safiyar jiya Talata a lokacin da Elena Melishina da Alexander Nemov wani lauya ke fitowa daga wata tashar jiragen sama. Ta shafin sada zumuntar ta kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Memorial ta ce an karkare yatsun hannun Elena kuma a wasu lokutan ba ta cikin hayyacinta sannan duk an ji mata rauni a jiki. Kungiyar ta kuma ce an bugi mutanen biyu sosai har a fuska kuma an yi musu barazanar harbi da bindiga a kai sannan maharan sun kwashe kayan aikin su suka lalata. Sojojin Isra'ila sun janye daga sansanin ƴan gudun hijirar dake yamma da kogin Jordan a jiya Talata bayan gudanar da wani bincike akan mambobin kungiyoyin mayakan Falastinawa wanda sojojin Isra'ila fiye da 1000 suka fara a ranar Litinin. An kashe Falastinawa akalla 12 da Isra'ila ta ce dukan su mayaka ne. Ya zuwa yanzu kungiyoyin mayakan sun ce 5 daga cikin waɗanda aka kashe mambobin su ne. Kungiyar Islamic Jihad ta ce 4 daga ciki mambobin ta ne, sai kuma kungiyar Hamas da ta ce mutum na 5 dan kungiyar ta ne. Da tsakatiran jiya Talata Isra'ila ta ba da rahoton cewa an kashe 1 daga cikin sojojin ta. An ji karar fashe-fashe da harbe-harbe a kusa da asibitin Jenin a yayin da sojojin Isra'ila suka bar wurin kuma mazauna yankin da suka guje wa fadan suka fara komawa. yayin da dakaran suka janye Isra'ila ta ce ta kai wani hari ta sama akan wasu ƴan bindiga a wata makabarta amma ba ta da masaniya dakaran ta na kusa da asibitin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan yayin da sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu take daukar matakai na shawo kan matsalolin tsaro a Najeriya. Wasu ƴan bindiga dauke da mugan makamai sun afka wa fadar mai martaba sarkin Mina babban birnin jihar Niger Najeriya Alhaji Umar Faruk Bahago batun da yazo wa masarautan da sauran al'umma da al'ajabi inda aka harbe wasu dogare guda biyu ga dai Mustafa Nasir ba tsari da karin bayani.
Rahotanni dai sun nuna cewa maharan sun bindige wasu fadawan sarkin guda biyu tare da kwashe wasu makudan kudade a masarautar. Waɗanda aka bindige dai rahotanni sun nuna cewa tuni aka garzaya da su asibiti. Alhaji Garba Musa Kuta shine sakataren masarautar ya yi ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru.
Muna cikin nan tare da shi mai gida sarki da muka ji ana tatas. Muna ce jos yara ke wani wasa haka. Shi ma sarki ma bai ji ma wannan ba. Sai aka ji wa barayi ne. Sai na fito ke amma ba sarki ke a ciki. Jin sai na ga a'a lalle bai yayi kama da mutum barayi ne. Dan cikin dogaran mu wanda suke nan baki je aka an harbi wani a cinya. Daya kuma nan wajen zuciya. Muka ce to ba shi ne abin ji ba bari mu kwashe su ba kai su asibiti mu ceci rai.
To shi ma dai Alhaji Yusuf Danku shi ne kimiyyar sarkin Mina ya ce lamarin ya yi matukar tayar da hankalinsu kamar yadda ya yi karin bayani.
Abu ne da ba taɓa tunanin hakan zai iya faruwa ba. Ba mamaki a lokacin su ainihin jami'an tsaro masu bindiga ba sa ko kusa dan ba su yi tunanin haka ba. Su da yake dogarawan kalura aya ko dogarawa daga nan wajen fada da kuma can cikin abin ga to ganin wannan yunkurin ne isa kamar yadda na yi maka magana biyu daga cikin su suka tashi suka yi nasu mazantakan hakan yasa suka samu wannan raunuka daga harbin bindiga na waɗannan ɓata garin. Kamar yadda na faɗa da farko abu ne ba a taɓa samun faruwan hakan ba sannan an kuma sabon abu ne dole kuma ya zamanto da tashin hankali da faruwan haka ba ta gwamnati ko kuma masarauta an riga an tashi tsaye domin a ga menene ya faru a san kuma hanyoyi da matakai da ya kamata a ɗauka don kiyaye faruwan haka.
Kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai rahotanni sun nuna cewa ƙura ta lafa a fadar sarkin na Mina sannan har ya zuwa haɗa wannan rahoton babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin rundunar 'yan sandan Wasiu Abiodun ya ci tura. Matsalar rashin tsaron dai ta sa fadar sarkin Milan dage duk wasu bukukuwa da suka shafi babbar sallah da ta gabata. Mustafa Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustafa Nasiru Batsari da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta ba da umarnin rufe ɗaruruwan wuraren gyaran gashi na mata cikin wata guda. Wannan shine mataki na baya-baya a jerin matakan da ke hana mata damar yin aiki da shiga cikin jama'a a ƙasar da ke fama da talauci. Ma'aikatar tsara manufofin shari'ar musulunci ta Afghanistan ta sanar da hukumomi a babban birnin Kabul da lardunan ƙasar da su gaggauta aiwatar da dokar tare da soke lasisin dukkan wuraren gyaran gashi. Sanarwar ta ce umarnin ya samo asali ne daga wata doka da babban jagoran Taliban Hibatullah Akhundzada ya fidda. Mai magana da yawun ma'aikatar ta da'a ya tabbatar da sanarwar a jiya Talata amma bai ba da ƙarin bayani ba. Wata ɗaya ne wa'adin da aka bada na dafa wuraren gyaran gashi na mata a cewar Muhammad Sadiq Akef a wani takaitaccen sako da ya tura wa 'yan jarida. Ma'aikatar ta kuma yi gargaɗin dukan wato ɗaukar mataki a shari'anci akan masu saba doka amma bata yi ƙarin bayani ba. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya yi alƙawarin cewa zaɓukan da aka daɗe ana jira da ake sa ran yi a shekara mai zuwa za su gudana kamar yadda aka tsara kuma zai tsaya takarar shugaban ƙasa. Kiir, madugun 'yan tawaye a baya, shi kaɗai ne shugaban da ke mulkin ƙasar tun bayan da ya jagoranci sama mata 'yanci daga Sudan a shekarar 2011. Kasar mafi karancin shekaru a duniya ta yi fama da rikice-rikice a lokacin mulkin Kiir kuma gwamnatin haɗin gwiwa mai rauni ta Kiir da mataimakinsa Riek Machar ita ce ke rike da kasar. An kafa gwamnatin haɗin gwiwar ne da nufin a ƙarshe a yi zaɓuɓɓuka a watan Fabrairun wannan shekarar, amma har ya zuwa yanzu gwamnatin ta kasa cimma wasu muhimman sharuɗan yarjejeniyar da aka cimma a baya da suka haɗa da tsara kundin tsarin mulkin ƙasar.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, wakilai daga Turai da hukumomin Niger da kungiyoyin agaji na Majalisar Dinkin Duniya da ke kokarin shawo kan matsalan baki da ke fitowa daga Afirka zuwa Turai sun kammala wani taro mai muhimmanci na nazari akan wannan lamarin. Taron haɗin gwiwar da ke zama irinsa na farko akan matsalar bakin haure fiye da 7,000 yanzu haka suke jibge akan iyakar Niger da Algeria na da nufin nuna cewar bangarorin za su yi aiki kafada da kafada domin shawo kan matsalar da kuma irin tallafi da za a baiwa bakin kafin a kai su ga kasashensu na asali. Ga Hamid Mamun da ƙarin bayani.
Taron ya yi nazari dangane da taimakawa shawo kan matsalolin da 'yan kasashen Afirka ke fuskanta a hanyar su ta zuwa kasashen Libya ko Algeria da zummar shiga Turai. Magajin mamman dada shine gwamnan jihar Agadez.
Jihar Agadez ne mun samu mayaka ta baki wanda ake koro su daga wasu wurare kuma sai su taho a sama kasu taru. Akwai kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke ba da gudunmuwa musamman don tattalin irin wannan bakin. Da gwamnatin Nijar muka sadu mu gani matakan da aka ɗauka tun lokacin da na yi jawabin wani har zuwa yau wata matsala mai magani kuma mai saura mai ake bukata don ci gaba da kula da su a lokacin da zai kasance za a rage yawan su a nan jihar Agadez.
Kusan dai ba a wuce wata guda ba tare da ƙasar Algeria ta taso kiyar baki 'yan Afirka zuwa jihar Agadez da ke arewacin Nijar ba. To sai dai gwamnan jihar Agadez ya bayyana irin taimakon da suke yi wa baki da yanzu haka suke rayuwa a cikin kunci.
Tallafin da aka samu wanda yake hannu tabbat ai ya dauka yawan mutane wannan har tsawon wata ko zuwa uku, amma dai abinda aka mallaka a yanzu ba a iya ba dauka yawan su har zuwa ƙarshen shekara. Kenan mun yi amfani da damar zama wannan da muka yi don mai kira wanda suke iya tallafa saboda guzurin da ake da ya rage sosai. Babu adadi a ce daga bakin kaza mun kare a yadda suke shigowa da ita karar wannan ta wadda an yi rabinta ta 2023 mun lura a ƙididdigar da muke da duk wata aƙalla 1,500 suna shigowa amma kuma ƙasa da 1,500 ne ake samu a kai su ƙasashensu.
Yanzu haka dai gwamnatin Nijar na shirin rage matsin lamba da ake yi wa bakin 'yan Afirka da ke bi ta ƙasar zuwa Turai inda take shirin gabatar wa majalisar dokokin Nijar buƙatar yi wa dokar mai lamba 36/2015 kwaskwari ma tare da samar da taimakon raya ƙasar. Ahmadu Umaru shi ne shugaban waɗanda suka yi watsi da safarar bakin haure 'yan Afirka ya bayyana yadda suke kallon wannan batun.
In dai abin da zai kawo gyaran huska basanta ne kuma ya zamanto ya ba wannan bakin habalin dama su ta yi inda suke so su dawo inda suke so tunda akwai shi dokoki wanda Nijar ta rakaba hannu bisansu wanda yake dan adam yana da 'yancin ya tafi yana da 'yancin ya dawo kuma a lokacin da yake so. Mun so wannan doka ta zamanto babu kawai in so samu ne a soke ta a ɗauki doka wadda yake kasashen Afirka gaba ɗaya suna shiga suna fita suna zuwa kuma inda suke so a lokacin da suke so kuma su dawo a lokacin da suke so.
A kowace shekara dai an kiyasta cewa 'yan Afirka 200,000 ne ke shiga Turai ta farauniyar hayya a yayin da ake cauke wasu fiye da 200,000. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya ce Ghana za ta samu bunƙasar tattalin arziki ta fuskar yawon bude ido nan ba da wani dadewa ba. Shugaban ya yi wannan hurici ne wurin bude gidan tarihi na Kwame Nkrumah Memorial da aka yi wa jaren fuska, inda aka adana gawar shugaban Ghana na farko Dr. Nkrumah da uwar gidansa Fatia Nkrumah. Aikin da ake sa ran zai kawo masu yawon bude ido da za su kai ziyara miliyan ɗaya a duk shekara. Ga dai Hawa Abdulkarim da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana.
Taron bude gidan tarihi ya samu halartar daraktan Bankin Duniya da ministan kuɗi ciki har da ƴar Kwame Nkrumah, Samia Nkrumah, inda ta ce
"The future of Africa is in unity."
Makomar Afirka tana cikin haɗin kai, don haka wannan wuri ne na haɗin kai, na zaman lafiya da ƙarfi, da kuma abin alfahari, da kuma nuna ƙarfin baƙar fata. Na san muna tare da ƴan Afirka daga sassa daban-daban na duniya, kuma suna ciki da aka aiwatar da wannan aikin, kuma na yi farin ciki da cewa suna nan tare da mu a wannan
taron.
Ministan kula da harkokin yawon bude ido da fasaha da al'adu a Ghana, Dr. Ibrahim Muhammad Awal, ya ce fatan su jawo hankalin duk duniya da wannan matakin nasu.
Muna so mu ga duniya kaman yanzu mun bude Kwame Nkrumah Park. Muna so ko duka and then so batun African Unity da tourism. Kokari ko kana America, kana Europe, kana Nigeria, kana Ghana, kokari ka zo parkin ga. The park yana ba mu African Mumuna so mu Ghana number 1000 destination in Africa. So park nga muyinganga muyi about 400 museums. We look again in the Africa part in terms of independence. From getting the Ghana and our cigars, mana forts and castles. Colonial time now 75% forts and castles are used in Africa and Ghana. So forts and castles heritage. Ga animals, ga mutane, community are fine.
Mala Hamza Attijani masalin tattalin arziki ya ce bayan harkar noma da manya-manyan kamfanoni a Ghana na uku na abin da ke jawo kasar kudi shine harkar bude ido.
Harka na yawon bude ido dai ne daga cikin masu taimakawa wurin samfuran cikin gida da Ghana take da shi, wato gross domestic product. Wannan kuwa kididdiga ta nuna mana idan aka fidda harka na noma sannan manya-manyan kamfanoni na uku ita ce harka na yawon bude ido. To yana jin wannan kuwa idan gwamnati ta mai da hankali za a iya samun makudan kudade wurin taimakawa lamari na tattalin arziki.
Hawa Abdulkarim Yankwani, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Yayin da ƴan ƙasar Senegal suke farin cikin matakin shugaban ƙasar na cewa ba zai nemi tazarce ba, a Najeriya masharhanta na begin samun cantattun mutane a naɗe-naɗen ministoci da sabuwar gwamnatin ƙasar ta sa a gaba. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Litinin ɗin nan ne shugaban ƙasar Senegal Macky Sall ya gabatar da wani jawabi a gidan talabijin mallakar gwamnati, inda ya bayyana cewa ba zai shiga zaben shugaban kasa na neman tazarce ba a babban zaben kasar na watan Fabrairu shekara ta 2024 mai zuwa. A shekara ta 2021 gwamnatin Macky Sall da ke kammala wa'adin mulkin ta na biyu kuma na ƙarshe ta yi wa kundin tsarin mulkin kasar garan Bawul, wanda ya tanadin wa'adin mulki ɗaya tak na tsawon shekaru bakwai ga zababben shugaban kasa a maimakon wa'adi biyu masu shekaru 5-5 na da, lamarin da ya sa 'yan bangaren hamayya suka zarge shi da yunkurin tazarce a wa'adin mulki na uku. To sai dai shugaban na ganin cewa a haka ɗin ma kundin tsarin mulkin Senegal bisa sabuwar dokar bai hana masa shiga wannan zaɓen ba, to amma a raɗin kansa ne ya janye daga neman tazarcen. Falu Guwe, wani ɗan ƙasar Senegal, ya tattauna da wakilin mu a birnin Yamai dangane da matakin na shugaban sa.
Dire qu'il a droit pour l'instant il n'avait pas de droit de se présenter.
Cewa yana da ƴancin shiga zabe ba gaskiya bane. Kundin tsarin mulkin kasa ya fayyace komai a fili. Wa'adi biyu kawai zai yi ke sauka. Ra'ayina akan matakin da ya dauka shine cewa hankalina ya kwanta saboda a yanzu muna da tabbacin za a samu canji domin bayan kowace shekara goma ya zama wajibi a sake shugaban kasa ko kuma sabuwar gwamnati haka abin yake a kowace kasar demokradiya
dan so message dije il va prendre toutes les décisions décisives sur judiciaire
a jawabinsa ya ce zai dauki dukkan matakan zartar da doka da hukuncin shari'a abinda ke nufin yana da wata manufar koyi saboda haka ni ban bashi yarda kwata-kwata ba mafi kyau shine a bar kowane dan takara ya shiga a fafata da shi domin ɗan Senegal ne yake da ƴancin zaben wanda suke so ya shugabance su ba shugaban ƙasa ke da hurumin zabar musu abinda ransa ke so ba
on va y aller doucement doucement et après on verra ce qui va se passer
Najeriya kuma ƴan kasar na ci gaba da dakon ji da ganin waɗanda sabon shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu zai bayyana a matsayin ministoci da za su yi aiki a gwamnatinsa. Wasu majiyoyi na bayyana cewa yanzu haka komai ya kankama kan naɗin ministocin. Kuma nan ba da jimawa ba, kowane lokaci daga yanzu za a gabatar da su a gaban majalisar dokoki domin amincewa da su. Shugaban haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Nasura Ashir Sharif yana ganin a irin halin da Najeriya da take ciki a yanzu da akwai irin mutanen da take bukata a waɗannan mukaman.
To gaskiya kasar ta sha wahala kuma cibiyoyin gudanarwa da gwamnatoci sun rushe da gaske, saboda haka fi sabilillahi a yanzu ana bukatar a samu mutane wato zakagurai masu kuma nagarta. Idan baka samu mutane masu nagarta da za su rike mukamai a gwamnati ba, to za a samu matsala domin za a ci gaba da idan yanzu. So da haka ya kamata shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tsaya ya zaɓi mutane wanda zai tabbatar wa da ƙasa cewa cancanta da gogewa da kyawawan ɗabi'u ya sa ya zaɓo su. Mun san zai gaba da matsaloli na 'yan siyasa da suke kallon sun ba da gudunmawa wajen kafa gwamnati da sauransu. To amma akwai guraren da ya kamata a duba a cire son zuciya a ɗauko mutane bisa cancanta da gogewa da kuma kyakkyawan tarihi da suka bari akan a rayuwarsu ta aiki a ba su irin waɗannan mukamai domin a samu musamman abubuwa guda uku. Da farko harkar tsaro na ƙasa ya kamata a tabbatar da an sa mutanen da za su yi. Da biyu su harkar tattalin arziki ƙasar da ya lalace. Da harkokin shigar da tara kudaden shiga na ƙasa an riga an lalata waɗannan gurare. Ya kamata a samu mutane da gartattu wanda mutane sun yarda da su a nan. Sannan harkar ilimi ya kamata ya sake duba maganar ilimi. Wannan bil da aka zo aka bashi ya sa hannu a kududdude ya kamata ya sake tsayawa ya nazarinsa. Maganar cewar gwamnati cire hannu kai tsaye gaba ɗaya ga harkar ilimi a ƙasa gaskiya akwai sake a wannan al'amari. Ni da gari ya kamata ya sake duba wannan al'amari kuma ya nemi mutane gogaggu da za su tsaya su yi wannan aiki.
Akwai waɗanda ke magana kaman samun ba daidai dangane da abubuwan da aka daɗe ana cece kuce da su wato yankuna na Najeriya, yanki na Najeriya. Shin kana ganin wannan gwamnati tana da yanzu wannan dama da za ta yi wannan koko kana ganin a bisa ga maganarka cancantar nan da ya kamata koda ku daga ɓangare guda suka fito?
To shi minista kundin tsarin mulkin ƙasa ya faɗi yadda za a yi kowace jiha za a bata, saboda haka wannan yana da. Amma ko da shi ɗin ya kamata a zaɓi mutane ba wai kurin ko a sa gwamna ya ɗauko da ɗan uwansa ko ƙaunin matarsa ko wani abu makamancin da ba a ɗauko mutumin da mutane za su iya samun yaƙini cewa sun san ya san me yake kuma zai iya canja abubuwa. Sannan ragowar mukamai na ƙasa ni kullum matsayina shi ne a kula a dinga duba cancanta da gogewa da kuma rekod na mutum. Wato kyawawan ɗabi'u na mutane ya zama to su ne abin da za su sa a dinga ɗaukar buƙani ana bayarwa. Amma ɗaya an ce wai maganar zancen kurin a jam'iyya ko ɓangaranci ko addini ko abu shi zai determine to ba lalle ba ne a zaɓo mutanen da ya cancanta a zaɓo ba. Ya kamata a tsaya a kan cewar kurin so ake a gyara so ake a gyara abubuwa to ya kamata a nemo mutanen da su gyara. Sannan muhimmin abu a nan duba a nan shine shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gamu da ƙalubale mai zafi tun bai shiga gwamnatinsa ba. An ta maganganu a kansa da maganganu da cewar a ba shi da masu dabi'u masu kyau ba su dosu abu ana ke masa fatanci ba abu da ba faɗa kansa ba to ya kamata shi ya tsaya yi abin da zai jajirce ya nuna cewa abin da ake faɗa kansa ba haka yake ba ya kawo mutanen da za su taimake shi ya aiwatar da alkawura da ya ɗaukan wa ɗan ƙasa cewar zai aiwatar ya yi abin da za mutane su yi farin ciki su yi alfahari da zaɓensa da suka yi yi shawara ta gare shi kenan.
To a ƙarshe ban sani ba ya zuwa yanzu an ga kamun ludayinsa za a iya cewa bisa ga abin da ya shafi sauke wasu mukamai da ya yi da kuma naɗa wasu da ya yi a iya cewa watakila ya kama ta farin da ake hasashen zai iya samar da mutanen da Najeriya take bukata a waɗannan mukamai a halin yanzu.
Ito ta gani a kan harkar tsaro na goyi bayan da ɗan ɗanɗaki harkar tsaro da canji harsoshin soja da ya yi. Da kuma bawa ɗan sanda tsohon ɗan sanda matsayin mai ba shi shawara akan harkar tsaro ni na goyi bayan wannan saboda yau shekarar ba 24 daga dawa demokuraɗiyya da sojoji suke yin mai ba da shawara akan harkar tsaro amma hanyar tsaron namu bai inganta da muke so ya yi ba so da haka ya kamata a canza hannu sannan kuma bawa mutumin da aka san cewa yana da nagarta da tsantseni ko mutum ne wanda bai goyi ba baya goyi bayan cin hanci da rashawa to bashi don Allah ya taimake mu zai da tsaftace ita ma'aikatan tsaron ƙasar gaba ɗayansu ya zama cin kuɗaɗen da ake tura musu suna yin abin da ya kamata su yi da su domin da kuɗaɗen da Buhari ya kashe akan harkar tsaro tsaron ake da yanzu ko Amerika ba ta kai Najeriya tsaro da kwanciyar hankali ba. Kamar saboda kuɗin an sa su kwashewa ake shi ko ba abin da ya dame shi ya duba ya bi ya gani cewa abin da na bayar an yi abin da aka ce za a yi ko ba a yi ba ruwansa to shi sa ya zama to harkar tsaron ta lalace ta zama to babu gurin da ake cin hanci da kama karya a ƙasar kamar wajen harkar tsaron ƙasa so za ka nina goyon bayan wannan hanyar da ya bi ko mu ne masa roƙon Allah ubangiji ya masa jagora ya ba shi waziran na gari ya zaɓa masa mutanen kirki da za su taimake shi a kira ƙasar daga cikin halin da take ciki.
Masu taurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Sulemu Muni Barma sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Kowa gaida Murtala da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
To a takaice Amurka da Rasha na tattaunawa akan yiwuwar sake yin musayar fursunoni da ta yiwu ciki har da ɗan jaridar Wall Street Journal Evan Gershkovich da ke tsare a gidan yari a birnin Moscow akan zargin leƙen asiri wanda ya musanta da kuma wani ɗan Rasha da ke tsare a nan Amurka bisa zargin laifuffukan kutsen yanar gizo a cewar Kremlin. Mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗawa manema labarai cewa jami'an Rasha da na Amurka sun tattauna akan batun musayar fursunonin da ta yiwu ya haɗa da Gershkovich da Vladimir Donayev wanda aka taso ƙeyar shi daga Koriya ta Kudu zuwa Amurka aka kuma tsare shi a jihar Ohio. Wata 'yar jaridar Rasha mai binciken kwakwab da ta taɓa samun lambar yabo tana can kwance a asibiti bayan da wasu mahara ɗauke da makamai suka lakaɗa mata duka a lokacin da ta kai ziyara Chechnya a cewar ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama da kuma kafar yaɗa labaranta. Harin ya faru ne da sanyin safiyar jiya Talata a lokacin da Elena Milashina da Alexander Nemov wani lauya ke fitowa daga wata tashar jiragen sama. Sojojin Isra'ila sun janye daga sansanin 'yan gudun hijirar da ke yamma da kogin Jordan a jiya Talata.
Tabar sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar idan Allah kai mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo muku karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi da zai yi daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Bob Bass. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.